وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بركه مدسائك سادوا وانا مسلاتي بالبركة مسلاتي الإمام البخاري لكذا جزاكي وانا يمتي للا ربا دلان الخميس يوم 21 وطن سفر هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا لتاريه دو دا 40 وانا كوبيك ديبي دا 31 ga watan goma shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Alwabilus Sayyir wa Rafi'ul Kalim at-Tayyib wallafar mashhur malamin nan al-Imam al-Allama Abu Abdullah Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na nan 99 ɗari 100 muna cikin fasli na 12 inda yake magana akan addu'o'i da ake a cikin sallah ko kuma a cikin tahiyya kafin sallama. Mun karanta hadisin Abu Huraira, mun karanta hadisin Aisha, sannan kuma sai ya kawo hadisin Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ce taqaddama wa qad taqaddama fi sahihain, yace ya gabata a cikin wannan hadisin, ya gabata yana cikin sahihain wato littafin Bukhari da Muslim, anna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, allimni du'a'an ad'u bihi fi salati, koya min addu'a da zan rika roƙo, addu'a da zan faɗa a cikin sallata, koya min addu'ar da zan rika faɗa a cikin sallata. Fa qala, sai yace qul, ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran, ya Allah ni lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa, wala yaghfiru dhunuba illa anta, babu mai gafarta zunubai sai kai, faghfir li maghfiratan min indika, kai mun wata gafara ta musamman daga wajenka, warhamni ka daƙaina innaka antal ghafurur rahim, lalle kai kai ne mai gafara kai ne mai rahama. A wani hadisi kamar da yake ya gabata Bukhari da Muslim da wasu daga cikin malamai na hadisi sun rawaito wani hadisi a ciki sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, hadisin abinda ne ya rawaito shi daga sayyidina Abu Bakar Abdullahi ibn Amr ibn al-As, kuma daga sayyidina Abu Bakar riwaya sahabi ce a sahabi, yake cewa sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya koya masa addu'ar da zai riƙa yi a sallarsa, wanda shi ne wato da'abin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce al'adar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, ɗabi'arsu ta ƙoƙarin wato neman sanin abin da zai kusantar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala koyaushe, sauraka kullum neman ciki, wato cikin neman ƙari suke, ba sa wadatuwa da abinda kawai suka ji, sai sun yi tambaya sun ƙara roƙo cewa a ƙara musu, kuma suna roƙo abinda zai kusantar da su ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sauraka sayyidina Abu Bakar duk matsayinsa, duk martabarsa, duk daradarsa da matsayi da yake da shi na siddiqiya, wato kasancewarsa ɗaya daga cikin siddiqai, amma wannan bata sa shi ya daina neman sanin abinda zai ƙara kusantar da shi ga Allah ba. Ba lazumta sara annabi sallallahu alaihi wa sallama ba dare ba rana, duk inda annabi zai sa kafa tare suke shiga, inda annabi ya fita su fita, in ya shiga su shiga, amma wannan bai sa ya ji ya wadatu ga barin neman karin ilimi ba saboda kara tambaya yake ya kara ga masa saboda kai cewa ya rasulullahi allimni du'a to wannan hirsi ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ne yake cikin sahabban da ma'aikata sallallahu alaihi wasallam za ka samu yana da gurgudan irin wannan wato gurgudan nashi irin hirsin wato fadayin neman sanin sanin ilimi da kuma sanin abinda zai kara masa kusantar da shi ga Allah subhanahu wataala saboda kai ki cewa ya rasulullahi koya min addu'ar da zan riƙa yi a sallah ya zaɓi sallah domin ita ce bawa ya fi kusanci da ubangijinsa yadda yake yin ta al-musalli yunaji rabbahu mai sallah ganawa yake da ubangijinsa sannan mafi kusancin lokaci da bawa ya fi kusantar ubangijinsa lokacin da ya sujjada aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid wasjud waqtarib saboda haka shi yasa sai ya roƙi addu'ar da zai yi a sallah saboda lokacin aka fi sa tsammanin a karɓi addu'a shine dalilin keɓance addu'ar a sallah amma a nan ba a ambaci a sallah a wani waje ba a cikin abin rubu'u ko a sujjada ko kuma a tahiyya ba a ambaci a wannan ba kawai an ce a sallah shi yasa wasu malamai suke ganin cewa a ko'ina ma za a iya a ko'ina za a iya sawa'un a cikin rubu'u ne ko a cikin sujjada ne ko kuma bayan tahiyya kafin sallama saboda cewa ya fi salati salatu a amma an takuna a sujud ko kuma a tashahud ba'da tashahud duk ta kunshi dukkan sallah gaba daya wasu suka ce a ana nufin abin nan a bayan tahiyya kafin sallama sai yasa Imam Bukhari bayan ya kawo babin da ya magana akan tahiyya ya kawo da san tahiyya sai kuma ya kawo wannan cewa babun addu'a'uku bainas salam addu'a'uku bainas salam sai ya kawo wannan hadisi a karkashi wanda kamar yana nuna cewa ana yin shi ne bayan tahiyya kafin sallama a fahimtar da yayi wa hadisin ibn daqiq al-'id yake cewa wala Allah idan muka lura da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da muhimmanci kwarai da gaske da addu'a a lokacin da aka gama tahiyya za mu iya watakila fahimtar cewa wannan addu'ar yana nufin yayita yana nufin bayan tahiyya ne saboda irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mutu da ba da addu'ar da sanar da sabansa addu'a kafin sallama bayan tahiyya al-fatiha ne a cikin littafin Riyadul Afham sharhi Umdatul Ahkam yake cewa me zai hana a duka a yi a guraren biyu a yi a cikin sujjada a yi kuma a bayan tahiyya wato a haɗa duka guraren guda biyu to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da shi abinda zai ce sai ya ce kul ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya allah ni na zalunci kaina lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wanda yana nuna cewa duk inda ya mutum ya kai ga matsayi ba zai rasa gazawa ba kuma zai rasa samun wani abu na kuskure tare da shi ba idan kalmar zulmun nafs ta fito daga bakin annabawa rabbana zalamna anfusana annabi adam da hawwa addu'a su suke cewa rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mun zalunci kanmu annabi musa alayhi salam ya ce rabbi li zalamtu nafsi faghfir li ya allah ni na zalunci kaina ka gafarta mu النبي يونس ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ودنا أن نباواني ودعن سنتي ومرتبة أن نبتي مرتبة تتقوقون الواء أما دبت هكا مصبوري وإنك كان سبا لدى ذالين تركي ذالين تركي كوني بتيه أبين ليه تنتجي أي مصر أقوبة أبين ليه إيجاو مصر أقوبة الله كوكما يهي أبين ليه ليه وكان سمسيه wato ba hukubar Allah zai ba hukuba Allah zai masa ba a'a amma zai rage wa kansa matsayin da ya kamata ya samu wanda zai aikata shirka yayi zalunci wanda shine mafi girman zalunci inda shirka da gurbin rahim wanda zai kafirci yayi zalunci babba wa kafiruna hum zalimun, wanda zai cuci wani yayi zalunci ni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu ghayrakum muharrama fala tazalimu. Haka nan wanda zai yi saba wa Allah bai cutar da kowa ba, amma ya saba wa Allah ta hanyar ya bar abinda Allah ya wajabta masa ko ya aikata abinda Allah ya haramta masa, yayi zalunci. Wa yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu, duk wanda yake ta da iyakokin Allah, Allah ce hakika ya zalunci kansa. Duk wanda matakai ne na zalunci har akai ga mafi kankantar mataki, wanda shine mutum ya haramta wa kansa wani alkhairi wanda da a ce yayi to zai samu tagomashin da yake cikin sa. A ce ga wani abu na aikin lada ne, idan mutum yayi Allah zai bashi lada aikin gari, zai daga darajarsa, zai kankare masa kurakuransa, sai mutum ya ki. A nan tunda abun ba wajibi ba ne, ba za a ce ya saba wa Allah ya yi su dubi ba, to amma ya cutar da kansa, domin da a ce ya yi to da martaban nan tashi ta ƙara samu. Daga wannan zulm ne na rage wa kansa martabarta, da a ce bai yi ba to da a ce ya yi abin da aka sa shi to da matsayinsa zai karu a wajen Allah. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tafzita wa idhan la atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadaynahum siratal mustaqim. Sauraka shi zalunci hawa-hawa ne, shi yasa babu wanda zai wofinta daga zalunci. Idan har sayyidina Abu Bakar duk da matsayin siddiqiya ne kai taka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya faɗi wannan: ni zalamtu nafsi zulman kaseera, na zalunci kaina zalunci mai yawa. Kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, hadisin Ali wanda zai zo ishara zuwa gare shi, mun karanta shi a baya: Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, zalamtu nafsi anta ana anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa shi kansa yana faɗar wannan wato ibara, yana faɗar wannan magana cewa zalamtu nafsi, na zalunci kaina. To kaga shi babu wanda ya fi ƙarfin ya furta wannan. Ibn Hajar lokacin da ya kawo wannan hadisin cikin fa'idojin da yake fitarwa ƙarƙashin wannan hadisi, sai yake cewa wannan hadisi yana nuna mana cewa annal insan la ya'ra an taqsir, cewa mutum ba zai kasa, wato ba zai zama gawo finta da gaggazawa ba, cewa lau kana siddiqan, ko da ko siddiqi ne, ba zai wofinta daga wani abu na kasawa ba. Sai al-Sindi a cikin hashiyarsa da ya yi wa Sunan Nasa'i, sai yake cewa ai ba ma kaɗan ba, la ya'ra an taqsirin kasirin, ba ma zai wofinta daga gazawa mai yawa ba. Idan magana Ibn Hajar tana nufin wato ba za a rasa samun wata kasawa ba ko yaya take, a'a, abinda zai ce ba za a rasa samun kasawa mai yawa tare da shi ba, saboda abinda Adam sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Bakar bin ya faɗa kenan: ni zalamtu nafsi zulman kaseera, na zalunci kaina zalunci mai yawa. Yace saboda ni'imomin da Allah subhanahu wataala yake kwararo wa ɗan adam ba su da iyaka, shi kuwa duk wani ƙoƙarinsa da zai yi to suna da yana da iyaka. Duk wani abin da zai yi na ƙoƙarin ya ga cewa ya bauta wa Allah, ya yabi Allah, to akwai abin da zai yi, zai iya yi abin da zai iya ƙayyadajje ne, amma ni'imar Allah a kansa ba ta da iyaka. Sa'udu ni'matullahi la tuhsuha, ba za ku iya ƙididdige ta ba, hatta godiyar da zai yi wa Allah yayin da ya samu wata ni'ima, godiyar da zai ce wa Allah, na Allah na gode maka, ita wannan godiyar kanta ai ni'imar Allah ce, ni'imar ce da ita ma tana buƙatar ya gode wa Allah kanta. To kaga in godiyarsa tana buƙatar godiya, to ka gaya mana ranar da zai gama godiya, ranar da zai gama godiya, don duk wata godiya da zai yi wata ni'ima ce Allah ya ƙara masa, wannan ni'imar ita ma a yi mata godiyarta, to haka yi mata godiyarta ita ma ni'imar, ita ma wannan godiyar tana buƙatar godiyarta. Babu ranar ƙarin godiya. Saboda haka ashe kaga dole sai dai ya haƙura cewa zai iya abinda zai iya yi kawai amma ya iya biyan Allah subhanahu wata'ala haƙoƙinsa da yake kan sama sai ba zai yi ba don haka dan adam kowane lokaci zage yake da tarsiri da gazawa to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasu cewa to ya faɗa haka inni zalamtu nafsi zulman katira na zalunci kaina zalunci mai yawa sai ya ce wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai a nan akwai iqrarun bil wahdaniyya sannan wastijlabu lil maghfira yana tabbatarwa da Allah cewa shi kadai ne babu wani ubangiji sai shi babu wani abun bauta sai shi don haka yana roƙonsa da wannan wahdaniyyar tashi cewa ya yi masa gafara yana roƙon gafara daga ubangiji subhanahu wataala saboda kadaitakarsa da zamantowarsa shi kadai ne mai yin gafara in bai yi ba to babu wanda zai yi wanda yana daidai da faɗar Allah wanda zai yi zafa mu fashi shatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun shi da wanda idan suka aikata wata alfasha to suka yi mummunan laifi ko suka zalunci kansu sai su tuna Allah zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi Allah ya gafarta musu dukkansu to man yaghfiru dhunuba illa Allah akwai mai gafarta zunubi ba Allah ba babu shi haka a musulunci aqida ta annabawa duka babu mai gafarta zunubi sai Allah zunubin da bawa zai yi na saban Allah babu mai cewa ya gafarta mishi sai Allah wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin in dai baka ga mana gafara ta cikin mu ba za mu ga cikin ta ba to haka shi kadai ne yake babu da yi wanda ita ce aqida ta annabawa duka aqidar karkatattu ne aka samu cewa wanda zai gafarta mu wanda na iya ba wani imani ya iya kwace mu sa wani imani kamar da yake cikin kristanci idan mutum ya yi laifi to wurin fasto zai je shi fasto ne mai masa gafara ya yi kira siti ya biya sannan a ce an gafarta mu to kuma girman laifinsa girman kudin da zai yi kai a ce haka malamai suke a ce duk wanda ya yi fisi ya zo aya ka biya ya kira su biya biya ai ba za ka samu malamai haka yadda ka suke ciki saboda dai kuma kai yadda ake zuwa su kuma su ko mutum ya zauna cikin bai kusa to su ga ana sai da su kukul gufran za a sayar maka gafara sai kuma wasu karkatattun dari wanda za ka ga an ce an sayi wa mutum aljanna har aka fi sunayen wanda suka saya a wannan satin ga listinsu ka zo ka gani an sau listinka ya sauko kana cikin wanda ka sayi aljanna to a musulunci Allah kadai shi ke gafara wanda kudinsa ake neman gafara shi yasa yake cewa la yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai haka waɗanda suke neman gafarar ubangiji Allah subhanahu wataala ya yabe su wal musaffirin bil ashab masu neman gafara daga gabanin asuba karshen dare ba da labarin su da yaban su alama ce da take nuna ko Allah yana da umarni a yaka duk abinda Allah ya yaba duk abinda Allah atna ala fa'ilihi fa huwa amru bihi duk abinda Allah zai yabi wanda yayi shi to kamar yana ubarta kake yi kamar yadda duk abinda Allah zamba fa'ilahu fa huwa fa hada nahyu an duk abinda Allah ya soki wanda yayi to kamar ya ce kake yi to kaga a gurare da yawa ubangiji subhanahu wataala ya yabi wadanda suke neman gafarar sa yace faqir li maghfiratan to ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك ذاك كيما وتغفر daga wajenka wannan tankir maghfiratan bai ce faghfir li al maghfirata ba sai ce maghfiratan wala sai ce tankir ne lit ta'zim wato dan a girma ba abin cewa kai mu wata gafara mai girma wato gafarar da wanda ba zai ba wanda ya san hakikalin girman ta sai kai saboda me shi yasa ya karfafa ta da min indika wacce daga wajenka take ma'ana babu wanda ya sai kewaye da saninta ko da sifarta sai kai kadai. Wasu daga cikin malamai suka fassara wannan gaba ko kuma wannan milkin dika da cewa yana nufin gafarar da babu wanda ya san girmanta sai kai, saboda ga wajen kadai ta kira ta fito. Ko kuma milkin dika nan yana nufin min fadlika fasir li magfiratan min fadlika ay laysa bi sababi shay'in ay laysa bi sababi amali wala ihsan minni wa tugafara ce wacce kai ka ga dama kai ta, ba wani abu ne wanda shi ne zai sa dole ka gafarta mu ba, ba wani aiki ne ba wanda saboda shi dole ka gafarta mu, ba wani ihsani ne wanda dole ne sai ka gafarta mu saboda shi ba. Saboda gafara ce wacce kawai tsantsar falalarka ita ce za ta sa kai mu. Wannan fuska guda biyu do an fassara shi wa min indika din, ko min indika da zama da falala ce saboda wato mai girma saboda gojen ka fito, ko kuma a yana nufin min indika falala ce wanda kai ka ga dama kai, ba wani abu ne nawa a wajen ka wanda yasa dole sai kai mu falala sai mu kai mu gafara ba, a kai ka ga dama kai, wanda wannan shine malamai suka fi rinjaya wato da izinin kudi da cewa wannan shi yafi kyau. Ibn Jawzi a cikin Kashful Mushkil ya ce ba yana cewa ma wato wannan kawai mai kawo cewa kai mun gafara, gafarar da za ta zan falala ce daga wajenka, ba kuma wani abu ne da nayi na cancanci wannan falalar ba. Sai har li al magfirata tafaddulan minka fa laysa li annani kuntu ahlan laha, kai mun gafarar da falala ce daga wajenka ba wajen ni na cancanci ta ba, sai dan kai ka ga dama kai mu. Ce warhamni innaka antal ghafurur rahim, kaji kai na kai mai jin kai, kai mai gafara ne mai jin kai. Warhamni kaji kai na innaka antal ghafurur rahim, kai mai gafara ne mai jin kai. Za mu ga yaro ki gafara, gafara wanda tana nufin satru dhurubi wa mahyu wa mahyuha, a sitirce maka zunubinka, a share maka, a goge maka shi, wanda shi ne gafara. Al-ghafru yana nufin rufewa, a rufe abu, to Allah ya rufe zunubinka ya goge shi, shi ne gafara. Wanda shi ne zahzaha an-nar, Allah ya nisantar da kai daga wuta, tunda ya gafarta maka laifukan da za su kai ka wuta, kaga ya nisanta ka daga wuta. Sannan rahma shi ne isarul khairat, Ubangiji ya sadar da maka da alkhairansa, ya sadar da alkhairansa gare ka, wanda ita ce rahama, tana samun ta a nan duniya same ta a lahira. Wanda a ce alfawzul azim, duk kuma ya samu rahamar lahira ita ce aljanna, wanda ya samu babban rabo. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ban zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz, wa man uzhziha 'anil nar shi ne gafara. Wanda duk aka nisanta shi daga shiga wuta shi ne an yi masa gafara. Wa udkhila aljanna, aka shigar da shi aljanna, wanda shi ne rahama. Kaga an hada maka bi faghfir li maghfiratan min 'indika, sannan warhamni ka ji kaina, ka yafi ka gafarta mu laifukan da idan baka gafarta mu sun ta zai, sannan kuma ka ji kaina shine ka sadar min da alkhairinka shine ka sadar aljanna. Innaka antal ghafurur rahim, to kai kai ne mai gafara, kai ne mai jin kai. Wannan na siko video guda biyu da Ubangiji subhanahu wataala ya siffanta da su, sunayensa ne suhihunsa ne, mai yawan gafara ne ga bayinsa. Nabbi ibadi anni ana al-ghafur wa anna 'adabi huwa al-'adab alim, ya ga ya bayi na ne mai gafara, ne mai gafara, to inni ghafaru liman taba wa amana wa 'amila salihan thumma ihtada, ce ni mai yawan gafara. Za ka sifa ce ta Ubangiji da gafarta wa waɗanda suka nemi gafararsa. Kuma Ubangiji subhanahu wataala yana wato baya kakkautawa da gafartawa duk wanda zai nemi gafararsa dare da rana. Allah ya tsufa ya dahu bil layl li yatuba musi'u an-nahar wa yasfu ya dahu bil nahar li yatuba musi'u al-layl, dare da rana Ubangiji gafara yake, yafiya yake ga duk wanda ya nema, wanda bai nema ba kuma wanda shi ne wa kansa. kuma ubangiji yana rera ta gafara saboda ta ya sifanci da sifar gafara sannan ya sifanci da sifar rahma don haduwar waɗannan sifofi shine cikar kamala yayi gafara kuma yayi rahma domin ana iya samun wani ya ce ya yafe maka amma kowa zai tara tausaya maka abinda kai mun na je kana yafe amma kan wani abu za ka yi taso ka zo ka tara wanda shine na ƙarshe haka ba tausayi kuma ya yafe amma ba zai tausaya ba amma banda Allah shi ya yafe kuma ya ci gaba da tausayin ka to kaga haduwar sifofin suna na cikar kamala ga Ubangiji Subhanahu wataala tunda ya roƙi abubuwa guda biyu sai aka kawo aka yi sayayya aka yi tawassuli kuma da sunayensa guda biyu waɗanda suka yi daidai da buƙatun guda biyu da aka roƙa ya roƙi buƙata guda biyu gafara da rahama to aka sai tawassuli da sunansa na mai gafara mai rahama wannan shine tawassuli bi asma'illahil husna lillahi asma'ul husna fad'uhu biha lillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su to yana cikin tawassuli da sunayen Allah mafiya kyau shine kai addu'a ka roƙe shi da wannan suna ka nemi gafara ka ce Allah kai ne mai gafara yi min gafara ka nemi rahama ka ce Allah kai ne mai rahama yi min rahama ka nemi arziki ka ce Allah kai ne mai azantawa ka nemi afuwa Allah kai ne mai afuwa to haka kowane suna da Allah subhanahu wataala ya sifanta da shi to sifar wannan sunar tana da alaka da wannan halittunsa saboda haka ake so ka riƙa tawassuli da sunayen Allah dukkan addu'a da kake kawo sunan da ya dace da addu'ar ka in kake kawo kuma kai roƙi wani abu kuma ka kawo wani abu da ba shi ya dace da roƙon ka ba ka roƙi Allah subhanahu wataala ya karya abokan gaban musulmi karshe ka ce a bi rahmatika ya arhamar rahimin ce Allahumma zalzilhu Allahumma dabbirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya za yi dabbirhu ko bi rahmatika wurin wannan gwanon ce za ka yi cikin sa azumi a yi addu'ar ga shi an roƙi Allah ka yi kaza ka yi kaza sai kuma ce bi rahmatika zai za ka yi ya azizu ya kawi nan za ka kawo abin da ya daidai da abin da ka roƙa ka roƙi a rugu-rugu da su kuma ka fi da rama ya za a yi rama da rugu-rugu to wannan shine abin da waɗannan sunaye suke nuna ma a za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce ya koya masa addu'a da zai riƙa yi a sallah sallallahu alaihi wasallama bai da addu'a da ya bashi addu'a ce wacce ta shafi lahirarsa na zalunci kai na zalunci mai yawa ka gafarta mun don babu mai gafarta da dubbi zunubai sai kai ka gafarta mun gafarar da babu kamar ta sannan ka ji kaina domin kai ne mai gafara mai jin kai a nan bai roƙi wani abu na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koya masa wata addu'ar da ta shafi lahira kadai lahira tsalla wasu malamai suka ce wata kila annabi ya taƙaita masa saboda ya kula cewa lahira ce a gabansa sai na abubakar ba dole ce a gabansa ba so ke ba wai so yake a ƙara masa kuɗi ba ba so yake a ƙara masa mulki ba ba so yake ƙara samun jama'a ba so ba wani daga cikin waɗannan abubuwan da suke gabansa abinda yake so ya samu gafara da rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ya san haka yake saboda haka sai ya baki irin abin da yake bukata wasu suka ce ko dai ya yi haka dan ya nuna masa hakan ya fita cewa ko kuwa ya san cewa haka yake so saboda haka sai ya bashi addu'ar da za ga itharul al-akhirah li al-dunya wato fifita duniya ce fifita lahira ne a kan duniya a cikinta wasu malamai suka ce fadarsa da yake cewa wala yaghfiru dhunuba illa ant babu mai gafarta dhunubai sai kai wannan kamar yana cewa shi mai tsananin kwaɗayi ne wato bukatuwa da zuwa ga Allah domin babu wani wanda zai iya yi min abin da nake so sai kai saboda haka halar sa'alan tushbihu halatan muttar الموعود بالإجابة halin da yake nuna wa Ubangiji subhanahu wataala cewa ina cikin wani yanayin da babu mai iya ceto da sai kai, kaga ya nuna cikin wata matsuwa yake da babu mai ansa masa sai shi. Allah kuma cewa ambani jibril mutarra da da'ahu, yana da cikin halayen da Ubangiji subhanahu wataala ko yanayin da Ubangiji subhanahu wataala ke dubawa na bawa ya ci addu'a sa shine halin matsuwa. Idan bawa ya nuna wa Ubangiji halin da yake ciki na matsuwa, wannan shi ba yana daga cikin abin da zai tawassuli da shi da kaskantar da kansa gaba ga Ubangijinsa da shi. Ubangiji ya karba addu'arsa, shi yasa wanda yake cikin damuwa ya fi kusa da a karba addu'arsa sama da wanda ba a cikin damuwa, sama da wanda ba a cikin damuwa. Shi yasa wanda yake cikin damuwa ya nace shi da addu'ar ya fi ya ce a nace a yi taimaka. Shi ya fi kusa in mutum ne ya zo ya same ka, shi yana cikin matsala, kai ba ka ciki ce wane ina cikin matsala ka taya ni da addu'a, shi ya fi kusa da a karɓi addu'a sama da saka. Saboda shi ne yake cikin yanayin al-muttar wanda Allah ya ce shi zai iya ansa masa, shi kuma al-muttar Ubangiji yana ansa masa ko da ba musulmi ba ne, ko da kafiri ne, ko kafiri ne in ya shiga halin matsuwa ya dawo ya saduda ya zubar da makamai ya miƙe wuya ga Allah, Allah yana karɓarsa. Ba shi ya gaya mana cewa ya wa'iza raki wufin fulki da Allah na mutu in sun shiga cikin wani abin nan cikin teku igiyar ruwa ta fara tangal da su, ba ko ba su ke da Allah ba, kuma da gaba Allah subhanahu wataala ya ansa musu ya kubutar da su. Kaga kafirai ne amma da yake sun shiga wani hali na matsuwa da suka roƙi Allah sai ansa. Yasa ana ansar addu'ar wani yana tambaya ana ansar addu'ar kafi ne ana karɓar addu'arsa, ana karɓar addu'arsa duk wanda aka zalunta ko kafiri ne ya addu'a za Allah zai saurari addu'arsa. Ta fi da'watul maghlub fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, nan ba a ce sai musu duba ko kafiri ne da wani yana tambaya malar idan mutum mahaifiyarsa ba musulma ba ce ta masa gonar ta masa kyakkyawar addu'a Allah zai karɓa, kuma zai hannu na sai karɓa mana ko da ba musulma ba ce ta masa kyakkyawar addu'a. Kafin ya ce Allah ya saka ma da alheri, sai Allah ce ba zai saka maka ba saboda kafin da ya rusa ba, kai abin alheri ne. So Ubangiji subhanahu wataala abin da rahamarsa tana da faɗi kuma tana shafar kowa a nan duniya, sai an fi lahira ne to a nan ne ake ga bambanci mai yawa. Wani hadisi da mun yi sharhi sa a baya inda iyaka dai mun kuma maimaitawa ne saboda kamar tunatarwa ce. Wa fi sahih Muslim min hadisi Ali radiyallahu anhu fi sifati salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad taqaddama bi tulihi fi al-fasl al-ashir. A cikin sahih Muslim hadisin Ali radiyallahu anhu wanda yake magana sifar sallar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya gabata da tsawon sa a cikin fasali na goma a baya, can ya kawo mana shi a cikin fasalin da ya magana akan azkarul istiftah, addu'o'in buɗe sallah. Ya kawo mana hadisin Ali, hadisin wajjahat wajhi lillazi fatara as-samawati wal ard, har zuwa ƙarshe. Ba can ƙarshen hadisin ya kawo mana cewa wa idza wa kana akhira ma yaqulu baina at-tashahhudi wat taslim, ƙarshen abinda Annabi yake faɗa tsakanin sallama tsakanin tahiyya da sallama ya ce Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa ant. Wala shine inda yake ishara, yake cewa ƙarshen abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa tsakanin tahiyya da sallama yake ce ya Allah ka gafarta min ma qaddamtu wa ma akhartu, abinda na gabatar da abinda na jinkirtar. To abinda na riga nayi ya gabata na laifi da wanda ban yi ba amma akwai yiwuwar in yi nan gaba. Allah subhanahu wataala ya gafarta wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba ne ne la fatahna laka fatha mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, wani ya riga ya masa wannan fatali ya kuma yi masa wannan gafarar. To amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba, yana nuna ubudiyarsa ga Allah subhanahu wataala, shi bawa ne har yanzu baya kira kansa daga cikin bayin Allah. baya fitar da kansa daga cikin masu bukatuwa zuwa ga Allah, baya fitar da kansa daga cikin masu kaskantar da kai gaba ga Allah. Wannan shine yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance, shi yasa ya cancanci Ubangiji ya sifanta shi da sifar ubudiyya. سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجه صفة تاشيرة عبودية صور لكن قوة لأن يكي أبنى صلى الله عليه وسلم بايا كتردى كان سنة جذبت وسلاوة صحيح كاكا وني يفتتو يتي يارا أنا تاكا متاكين دا متنزي زمان baya karkashin shari'ar Allah, shi yana iya yin gaban kansa. To kaga wannan zindiki ne kowa. Ce akwai wani mataki da in ka taka shi kike nan kana iya taka kowace shari'a. Taka ko kai sallah ko ka kai ko ka kwatuci mutum ko ka ko kai shajiya ko duk abin da ka gana ma kawai kai. Wai ya kai wani matsayi na wusuli, ya kai wani matsayi na shuhudul qadar. Saboda haka shi ya kai wani yanayi da komai ma ya yi kawai a gurinsa Allah ne ya yi ba. Yana cewa la fa'ila illallah, la fa'ila illallah. In ka ji sun ce la fa'ila illallah, abinda suke nufi ba wai suna nufin abinda kai kake nufi ba, na cewa duk wani abu Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta a yi. A'a, su suna nufin duk wani abin da ka ga wani ya yi to Allah ne. Wannan shi ne abinda suke cewa hakika. Shi ce shahudul haqiqa, mutum ya hango haqiqa. To in ya hango haqiqa to shi kenan komai yayi kawai Allah ne. Saboda haka shi komai a gurinsa duk Allah ne, baya ga bambanci. Don abu ɗaya yake gani baya ga abubuwa da yawa, yana ga abu ɗaya ne baya ga abubuwa da yawa. Saboda haka da yabo da zagi da kafirci da musulunci duk ɗaya ne a gurinsa, babu wani abu guda biyu. Shi yasa za ka ga sun ce wa da Allah ne, wa da Allah ne, wa da Allah ne, don saboda su abin su duk abu ɗaya babu biyu. Za su ce za su zagi Allah su a gurinsu da zagi da yabo da abu ɗaya. Wannan shi ne haƙiƙa ɗin da suna ba. Wani abu ne da dama yana da rubuce. Mun sha karanta wa mutane, sanda muke karanta ba a lura ba. Amma yanzu na san an lura.
An bayyana.
Karatunmu na Ubudiyya da muka yi 2006. 2006 a karatun al-Ubudiyya. Duk mai ta karanto su lokacin ba su fito sun bayyana kansu duka ba. Amma mai ta karanto ne su tafi su. Da shi da suke kira tauhidul khassa. Tauhidul na khassatul khassa. Na 'yan tubarkalla waɗanda su ne na musamman. Su ne wanda zai ce la ilaha illa ana. Ce la ilaha illa ana shi. Shi ba zai ce la ilaha illa Allah ko illa huwa ko illa anta illa ana. Kuma in yace illa ana din yana nufin shi kansa. To yana da rubuce a littattafai da cewa a cikin littattafan suna cewa a daina faɗa. Wa inni la aktubu sirran la yubaqu li ghayri. Shi ina koya sirrin da bai halatta wani a bayanta ko in fito in faɗe shi ba. In gaya ma wani. Saboda haka abu ne tsohuwar aƙida ce wanda ta samo asali tun daga cikin mutanen Girkawa da mutanen Indiya. Aka kwaso ta har aka shigo da ita cikin musulunci da sunan tasawuf al-ishraqi. To in kana karanta nusus na al-Qur'ani da sunna za ka ta gani Annabi sallallahu alaihi wasallam duk a kowane yanayi ubudiyya sai ke nuna ba bai taɓa nuna wani matsayi da yake cewa shi yanzu ya fi ƙarfin a ce da shi ba wani sai ma dai a riƙa mamakin wani abin da yake har ya fi ma waɗanda su ba su kai komai a gabansa ba amma sai ya fi su nuna ubudiyyarsa da Allah. Nana Aisha da kuma ita da bacci ta tashi da gaina sallah. Nana Aisha Siddiqa ce. Siddiqa ce ya siddiqi ga wasu ba sa so. Abin nan ne da Allah ya faɗi wa Yahuda am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum. Hasada ce kawai Allah ya ba mutum wasu falala ake musu hasada. Nana Aisha Siddiqa ce. za ta farka ta ga adabi yana ta sallah ce ya rasulullahi ba Allah ya gafarta maka ba kamar me kuma yake nema ya isha aka la akuna abdu shakur to bazan zama abdan kuma bazan zama bawo baba kawai to ya fala akuna shakuran afala akunu abdan bazan zama bawa wato yana nuna mata har yanzu ni bawa to wajibi in ci gaba da godiya Allah idan wannan ba zaman tuwa ta bawa yana da cewa ina karkashin ni'imar ubangiji na tunda kuwa haka ne to ko zan ci gaba da godiya masa godiya kuma a aikaci ta fi godiya da fatan barka saboda a aikace yake nuna godiyarsa ga ubangiji subhanahu wataala don haka in ya tashi tsakar dare wannan hadisin Ali sallar sace cikin dare cikin dare ya tashi ba manta ba mun karanta a baya cewa ya tashi cikin dare ne wannan sallar a ciki yake fadar a ƙarshen tahiyya Allahumma fir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu da wanda ne a koye da wanda dai a fili wa ma asraftu da wanda na zarbe a cikin sa wa ma anta a'lamu bihi minni da abinda kai ka fi da sanin sa tikila akwai wani abin da ni ban ma san shi ba kuma ya dace in nemi gafarar ta kan sa amma ban san shi ba to Allah ka gafarta mu wannan abu shi anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhkhir kai ne mai sa mutum yayi gaba kai ne mai dace shi baya wanda duk yayi gaba to Allah ne ya kai shi gaba babu wanda zai kai wani gaba wanda duk yayi baya to Allah ne ya dace shi baya saboda anta al-muqaddim kai kake gabatar da wanda kaga dama sai mutum kwarai ya zama mai bautar Allah Allah ya samu shiga aljanna ko ka jinkirta wanda kaga dama ya zama mai saban kafirce maka har ya je shiga wuta ce la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai cewa fi sunan Abi Dawud cikin sunan Abi Dawud annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wani mutum kaifa taqulu fi salah me ya kake fada a sallah qala atashahhadu ce ina yin tahiyya wa aqulu sannan in ce allahumma inni as'aluka aljannata ya allah dalle ni ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar ina kuma neman tsarin ka daga wuta amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata mu'ath amma fa ni ban iya radar ka ba da kuma radar da mu'azi ke wato kuna yin wata rada ne da musan da kike fiye ba ka ne fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam haula halu dandi da kuma ma akan wanda muke rada rada ta mu akan wannan ne wannan hadisi hadisin Abu Huraira ne kuma hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam qala rajul hadisin qissar mu'adh da yaron da yayi sai ya bi shi sallah ya ga ya jawo bakara ya ci dole shi zai gama masa sallah saboda kai je koma yayi sallar sa daga ba aka ga mu'adh cewa ka ji yaron nan ya zo ana sallah an fara sallah da shi amma ya janye ya koma ya tashi sai mu'adh ya ce ai munafiki ya yi da magana ta koko ku dasa sai je da Annabi sallallahu alaihi wasallam to mutum munafiki ai ba ka rabu ko ba wace na rabu ne fata ma komai da munafiki inna munafiki da fadi jarki an sanni to raka sai je da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi kira Mu'adh ya masa fada kuma masa ba haka ake yi wani shi ba in kana jan mutane sallah to ka sani akwai masu rauni a ciki akwai marasa lafiya akwai masu bukata amma ka kai yadda ba za ka fitar da wanda yake da sallah to shi ne sai yake tambayar shi ya me yake shi a sallar sa to shi ne abin da ya faɗa ya karanta Fatiha ya sallah ya tahiyya da a cikin riwayar ma ya takaita akan Fatiha da yake nuna idan mutum ya takaita akan Fatiha ba sai sallar sa ba ta yi ba to da cewa kuma ya rage wa ladan sallar ta sa kamalar sallar sa kamala sunna shi ne karanta fatiha da sura a rakoin farko raka'ar karshe karanta fatiha ita kadai to shi yana ga masa cewa yana yin fatiha kuma a cikin sallar sai yayi tahiyya yana roƙon Allah aljanna yana neman tsarin Allah daga wuta sai ki ga wa Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni kuna wani rada rada ban san ku kama al-dandana shi al-kalamu al-khafif kana magana na kusa da kai ya bayyana ne wani abu ce fada amma ba ya jibo cewa to shi da yake cewa wannan abin da kuke tarfata a rada ni ban iya shi ba da kai da mu'az kuna fadar wani abu rada rada ni ban san wata ne iya wannan ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haulaha mudanta mu ma akan wannan dai da kuke fada kana neman aljanna kana neman tsari daga wuta mu ma shi muke luka kaga a ce wai wani yana aiki saboda shi ya kai wani munzali na balaga a walittaka shi zai yi aiki baya san aljanna ba dan aljanna ko baya tsoron wuta a fansa Allah ya yi aljanna da wuta a ce an hango ka hango aljanna kuma ka ce ba ka so kariya ne ai ba wanda zai ga aljanna ce ba su ko a wanda su suke cewa su kawai suna bauta Allah ne da mahabba mahabba kawai suna son shi amma dan wata aljanna su yi zuwa ta aljanna wutarsa ba ta gaba ba ta ba su koro so yanzu annabi shi kansa yana roƙon Allah aljanna yana neman tsari daga wuta kai ka ce ba ta gaba aljanna ba ta gaba ba ka tsoron wuta annabi ibrahim alayhi salam a to ya ce ya wada alli ni warasati jannati dai ya Allah ka sanya ni cikin wanda za su shiga da annabi ibrahim alayhi salam khalilur rahman
na'am
shi ba a cikin irin kon Allah ya sa cikin magadanta to kuma wani mataki ne mutum zai taka yi waɗannan har da ce shi baya buƙatar aljanna ba har a ce wani cikin falalarsu cikin wani takasu wani ina jin wani malami a rediyo an tafi yana tsaye da wani magana wai da kokawa a sa musu sasari da mai a ja su da ƙarfi a sa su aljanna suna ba sa su ba sa su wannan fahimtar ba daidai ba ce duk wani matsayi da za a gaya maka kaga cewa annabawa ba su taka shi da kokariya ne matsayi ne na Iblis matsayi ne na Iblis duk da cewa wasu su suna cewa kamar da ake rawaitowa daga Abu Yazid al-Isfahani ya la ta khuttu bahar wa huwa qabl an ya'u bi sahibi na ku tsalawa da na shiga cikin tekun da annaba su da tsaya a gaba sa to wannan magana ba ta zaci ba ce shi ya fi ya wuce su ya shiga inda su suka kasa shiga to duk da cewa ana samu wannan maganganu suna faɗar waɗannan abubuwa amma ba daidai ba ne kuma idan mutum ya kudurce waɗannan abubuwa yana faɗar su to babu shakka da zai ga musulunci wannan yana nuna cewa daga cikin irin addu'o'i da mutum zai yi akwai roƙon Allah aljanna da kuma neman tsaronsa daga wuta bayan an gama tahiyya da sai hadisin Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu wanda yana cikin musnad da sunan yace an Shaddad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسأل شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما لا تعلم لما تعلم إنك أنت علام الغيوب يا مسكين مسند الإمام أحمد da kuma sunan al-Tirmidhi wa jami' al-Tirmidhi sunan anan jami' al-Tirmidhi an Shaddad daga Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi salatihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada cikin sallarsa Allahumma inni as'aluka thabata fil amri ya Allah inni ina roƙonka tabbatuwa a cikin al'amari cikin al'amarinka wal azimata ala rushd da azama akan shari'a wa as'aluka shukran ni'matika ina roƙon godewa ina roƙonka godewa ni'imarka wa husna ibadatika da kyautata bautarka wa as'aluka qalban saliman ina roƙonka zuciya lafiyayya wa lisanan sadiqan da harshe mai gaskiya wa as'aluka min khairi ma ta'lam kuma ina roƙonka alkhairin da kai ka san shi wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam ina roƙon ina neman tsarin ka daga sharrin da ka sani wa astaghfiruka lima la ta'lam ina kuma neman gafararka lima ta'lam ga abinda ka sani na laifina innaka anta 'allamul ghuyub lalle kai mai yawan sanin ko lalle kai masanin abinda ke boye ne masanin abinda ko abubuwan da ke boye ne wannan hadisi a cikin musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi da wannan sanadin yana da rauni riwayar akwai majhul rajulun min bani Hanzala rajulun min bani Hanzala wanda ba san waye ba hadisin ala Abu al-Abu al-Ala ibn Shikhir bi ar-rajulun min bani Hanzala an Shaddad ibn Aus akwai wasu hanyoyi da hadisin yazo da yawa da su amma hanyoyin duk yawanci suna da rauni sai wata hanya akwai hanya guda ɗaya a cikin Mu'jam al-Kabir na Tabarani wanda Abu Nu'aym a cikin al-Hilya Hilyatul Awliya da Ibn Asakir a cikin Tarikhul Dimashq sun rawaito hadisi ta wannan hanyar hanya ce wacce tana da kyau amma kuma babu a cikin ta babu magana da cewa addu'ar a cikin sallah ce wato babu kaidin cewa a cikin sallah ce kaidin cewa a cikin sallah ce ya zo wani a cikin wannan ruwaya ta Musnad Imam Ahmad da wasu daga cikin littafai amma ruwayar ingantacciyar addu'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba ta kai mata ta kaita a cikin sallah ba kuma bai ambace ta a cikin sallah ba wannan ba yana nufin cewa mutum ya yi ta a bayan tahiyya ya yi laifi ba ana nufin a ruwaya wannan ba ta zo ba kamar yadda sauran suka zo dare wannan an ruwaito Annabi ya yi wannan addu'a mutum ya ga zai yi zai iya yi amma ba da ba ta daga cikin waɗanda aka samu suka tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi su a cikin tahiyya insha Allah mu gani lokaci ya yi sati mai zuwa bi iznillah mai sharifin sati mai zuwa ba a zana ko sati mai zuwa ba a karatu insha Allah sati na sama sallallahu alaihi wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in